أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saki saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin albarka na Alhamis 11 da watan Ramadan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda yayi daidai da 16 da watan 5 watan Mayu miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan nana Maryam shekara 2019 miladiyya idan tarihi ya inganta da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ajiya mun kwana aya ta 59 cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nur fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza balagha al-atfal minkum al-hulma ihulma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim yau za mu tashi aya ta watan 50 daidai sai Allah ya ce
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
الله يأتي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم الله يأتي والقواعد من النساء watan daga cikin mata aka ce alqawaid sune matan da ba sa haila saboda tsuhon su sun tsuha dattawa daga cikin mata kenan Allah subhanahu wa ta'ala yace wal qawaid min an nisa'i dattawa daga cikin mata wanda allati la yarjuna nikahan wa inda ba sa sa tsammanin nan gaba za su yi aure saboda tsuha da kuma katsewar shawa idan mace ta tsuha shawa take yankewa to Allah yace idan mata suka kai munzalin da sun tsuha sannan kuma watan gashi har shawa ta yanke kuma sun tsaye da haila ma'anar dai tsuhon ya zo to Allah yace falaysa alaihinna junahum ba laihi akan wa'annan matan ayyadana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wato su sarye tufafin su abin da ya shafi jalbab hinjabban su da kuma sauran mayafin da za su saka Allah ya ce amma ghayra mutabarrijatin bizina ba suna fito wato kawarsu da adon da suka yi bane jama'a muna fahimta idan mace ta yi tsuha Allah ya ce ba laifi dan ta saka tufafinta ba tare da wacce kamar waccan wanda Allah ya ce duka ta rufe ba ita waccan mace wata ke irin misalin shakala wa'annan mata su akwai hukunci nasu daban khas wanda dukkaninta al'aura ne ma adal kaf wal wajhi dukkanin mace al'aura ce ban da watan huskarta da kuma tafin hannuwanta to amma ita wannan tsohuwa da yake ta tsuha har haila ta katse mata ba shawa ta tare da ita Allah ya ce babu laifi akan wa'annan mata dan su saka tufafin su amma ba dan sun yi bane da niyan ado jama'a muna fahimta sai Allah subhanahu wataala ya ce wa an yasta'fifna khairul lahunna amma su kame kansu su sanya tufafi na addini su bar abin da ya shafi bayyana da adan su wannan shine fi alkhairi gare su amma idan su yi wanceniya babu laifi sai Allah ya ce wallahu sami'un alim shi Allah shine wanda yake ji sannan kuma alimun masa ne duk abin da ke faruwa kuke tattaunawa akan sa to Allah subhanahu wataala yana jin abin da kuke gani sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wato mala'iku kiraman hafidin masu kiraman katibina wanda suke masu rubutawa akan duk abin da kuke aikatawa ahsahu Allah wa nasu shi Allah subhanahu wataala ya kiddaye duk abin da kuke fadi na zance amma kudin annabi adam kamanta sai an zo algobe kiyama sai Allah ya fiddo maka failikin ka sai a ce gashi iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shi yasa mutun ya dinga kula da halshen sa abu ne mai muhimmanci ya zamanto ba komi bane ya fito zaka dinga gai to Allah ya ce shi dai sami'un ne yana jin ka sannan kuma alimun ya san duk abin da ke wakana a rayuwar duniya Allah subhanahu wataala ya san abin da kuke aikatawa a nan duniya sannan kuma shi Allah subhanahu wataala shine wanda zai saka muku a gobe alkiyama sai Allah ya ce
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أو ما ملكتم مفاتحة أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
الله يتي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الله يتي ليس على الأعمى حرج بل في أكون وند الله يجربشي دتشوتا كورش الله في أنا مكنتا makahu Allah ya ce ba laifi a kansa jama'a muna fahimta Allah ya ce wala alal a'raj harajun kuma ba laifi akan mutunan da Allah ya jarrabe shi da wato rishin lafiya ko kuma cuta ta gurmantaka wala alal marid haraj kuma ba laifi akan wanda yake mara lafiya ne Allah ya ce kun ga gurin da makahu Allah ya ce da kuma mara lafiya Allah ya ce ba laifi akan su wala ala anfusikum kuma babu lahi akan karan kawunanku an ta'kulu min buyutikum akan ku ci daga cikin gidajen iyayenku Allah ya ce ba laifi akan wato makahu balehi akan wanda yake gurgu kuma balehi akan mutumin da yake maridi wanda yake bai da lafiya jama'a muna fahimta sanan kuma Allah ya ce balehi akaran kawunan kuku an ta'kulu min buyutikum akan ku ci abinci a cikin gidajen diyanku idan aka ce buyutikum malumi suka ce mafi yawan maluman tafsiri jamhuri suka ce buyutikum ana nihin wato gidajenku gidanku e gidajen ƴaƴanku wannan aya ta tana bayani akan gidan dan saboda mafi yawan malumai sun nuna cewa anna malal walad bi manzilati mal abihi dukiyar da kamar dukiyin obani da kai da dukiyarka dukkanin mallaka waye mallakar mahaifinka ne kamar da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ga wani hadisi wani sahabinsa hadisin da watan ibnu majah ya rayuto annabi ya ce anta wa malika li abika kai da dukiyarka dukkanin ku na babanku ne to Allah ya ce babu laifi cin abinci tare da wanda yake makaho ko wanda yake gurgu ko wanda yake marar lahiya haka ma balehi akan kawunan kuku ku ci abinci a gidan diyanku diskin aka ci abinci a dan dan a gidan dan dan ka Allah ya ce balehi bane jama'a muna fahimta min buyutikum a gidajen ɗiyayen da kuka haifa aw buyuti aba'ikum ku kuma ku ci abinci a gidan mahaifin nan ku gidan babanka Allah ya ce ba laifi bane ka zo ka ci abinci a gidan babanka aw buyuti ummahatikum ko ku ci abinci a gidajen uwayenku mata aw buyuti ikhwanikum ku kuma ku ci abinci a gida ɗan uwanku maza aw buyuti akhwatikum ku kuma a gidajen ɗan uwanku mata Allah ce duka waɗannan mutane ɗan uwanka namiji da ƴar uwarka mace ba laifi bane dan ka ci abinci a gidanta inji Allah subhanahu wataala sai Allah ce aw buyuti a'mamikum ku kuma ku ci abinci waton a gidajen kanan babanninku ko kuma yannan babanninku mazaje ka je gidan tontonkinka wanda yake kane ne ga babanka ko wa da babanka ka ci abinci Allah ce balehi aw buyutu ammatikum ko kuma ku ci abinci a gidajen kannan mahaifinku mata ko kuma yannan mahaifinku idan aka ce al'ammu wato yake dokar wa da mahaifi ko kuma kane ga mahaifi jama'a muna fahimta Allah ce duka balehi ka je gidan kanan babanka ko wan babanka ci abinci haka balehi ka je gidan kaunar babanka ko kuma yayar babanka ka ci abinci Allah ce balehi a ciki aw buyuti akhwalikum ko kuma ku ci abinci a gidajen yannan mahaifanku yannan mahaifiyarka yannan mahaifiyarka ko takin ko te matanarkinka bangaren mahaifiyarka ka je gidanta ka ci abinci yayar mamaka ko kuma kaunar mamaka Allah ce balehi ka je ka ci abinci a wannan gidan aw buyuti khalatikum ko kuma yande ko te kannan uwayenku maza ai mata kannan uwayenku mata Allah ce babu laifi ku je su ma gidajen su ku ci abinci aw mamalaktum mafatihahu ko kuma abinda kuka mallaka na ku yango na bayu duk bawanka balehi dan ka ci abinci a gidansa sai Allah ya ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata balehi bane dan kun ci abinci waton jami'an tare dukkanin ku a zauna a tsasa abinci a fula guda a ci abinci tare aw ashtata ko kuma ku ci abinci rarrabe yadda ƴan baruki suke yi kowa da nashi a sita balehi bane kuma dan an sa abinci gaba ɗaya an zauna an ci a cikin waton kwano guda Allah ya ce balehi bane jama'a wannan aya malamai suka ce ta sabkani akan wasu irin abubuwa da suka faru zamanin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam imamu ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuhi wato mafiya yawan sahabbai kanu yataharrajuna ma'al akli min al-akli ma'al a'ma sahabbai sun kasance wasu daga ciki suna kyama suna ganin akwai laifi cin abinci tare da makaho li'annahu la yara ta'ama wala wa ma fihi min at-tayyibati saboda shi makaho lokacin da kuka zauna kuna cin abinci baya ganin abincin da kuke ci sannan kuma bai san wani irin kalan nama ke da kai ba kana iya ka ekewaye gaban shi ke da kai nama ka jayi kun gane ko to suna ganin kamar wannan laifi ne su bai isa ba za su sai suke kyamar cin abinci tare da makaho makahi sai Allah ya ce musu to babu laihi akan wannan wala ma al'araj sannan kuma suna jin waton suna ganin laifin cin abinci tare da wanda yake guru ne la'annahu la yatamakkan min al-julush saboda kakin ya zauna wato an kai makwanon karo in akwai nama akwai wasali shakali kakin ya zo gaba dai ka san mutanen mu da an fara sai a ce ibda'u bima bada Allah bihi sai ku fara da abinda Allah ya fara da shi to mun nan musa ayata su kai aka inna safa wal marwa ko to amma su ma yanzu an zo abinci na farin in akwai nama shi ake fara dokewa to kakin suna ganin kamar in sun kace za su ci abinci da makai gurgu kafin ya zauna namun da ke tike a riga an doke to kuma su yi laifi saboda yana da haƙƙi shi ma a cikin wannan abin jama'a muna fahimta sai su suka kiyamaci watan cin abinci suke ganin kamar laifi shi kuma wal maridu la yastawfi min at-ta'ami ka ghairihi shi kuma wanda yake mara lahiya abincin kawai yana ci ne amma baya jin dadin abincin kamar dai shi za a ci su kale shi su suke ganin kamar ka dibi yadda sahabbai suke da hadin kai da kuma son juna gani suke mukaho da gurgu kakin wai saboda haƙi kaso tauye masa haƙi shi yasa suke dan ganin kamar akwai laifi a cikin wannan abin sai Allah ya ce to babu laifi akan wannan amma kaga mu yanzu ka dibi yadda mu yanzu mun zamanto wato dan abin ne in ka samu ka kidangin ka ko da in an zamanto harkar tice to kowa zai ga dan bibi da zai koma dikote ba daga shi sai ba ta shi amma in wata a zo a yi wata gayyata sai a fara kiran mutane muna fahimta to Allah subhanahu wataala yace dukkanin su babu wannan aibalahi imamu ibnu kasir yace fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya rukhsatan fi zalika dan Allah subhanahu wataala ya kawo mutane sauki a cikin wannan saboda shi addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki jama'a ba abin da yake musulunci sauki ba abin da yake musulunci sauki duk saukin rayuwa in ka diba zaka dibi karantarwa musulunci ta sauke maka komai na rayuwa kaga azumi aka ce idan baka iya ka hakura lokacin da ka samu lafiya in ka cikin rishin lafiya ka azumci watan ramadana mace cikin jinin haila aka ce ki hankura ki zauna kake azumi sai lokacin da kike tsarki bayan ramadana ke ramka zaka yi gulaguro kana jin tsoron ka je sakwato ka wahala sai Allah ya ce ba inda zaka jin tsoron wahala to ka aji azumin kin ka je ka dare ka so jika ka dibi sha'anin rayuwarka ne fa ci gaba rayuwarka amma sai Allah ya kawo maka sauki yace ka aji azumi ba dan kuma saboda Allah bai bukatar ka wahala kana cikin halin balaguro saboda kana cikin uzuri sai aka ce sallah ka bilo taraka a guda biyu an mira maka kasaru kuma babu laifi kai abinda ake cewa aljamu ka hada salloli guda biyu ka da tsakanin azhar da la'asar ba laifi bane tsakanin maghriba da lisha ba laifi bane duka wannan menene sauki ne ake kawo uwa musulmi a cikin addinin Allah shi yasa kaga mutum ya tsananta kaga ana ganin yana ganin tsari a cikin addini wallahi shi ya tsananta maka Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah subhanahu wataala bai sanya kunci ba a cikin addini shi addinin musulunci sauki ne duk abin da ganin musulunci akwai sauwakawa a ciki sai idan mutum ya so ya tsananta to annabi ce duk wanda ya tsananta a cikin addini to tabbas addini zai ga wato zai rinjaye shi Allah ya sa mu dace shi ne Allah ce babu laifi a cikin wannan kaga sahabbai wannan na nuna mana akwai hadin kai a gare su kuma shi hadin kai al-ittihadu quwwa shi hadin kai farsu ne karhi ne lokacin da duk ya zamanto kuna tare huri guda an hada kai to lokacin ba abin da ke iya tunkara ku wallahi amma da kun warware to fatafshalu wa tadhhabu rihakum da kun watse kowa yayi can wannan yayi nan sai kaga duk karfin da kuke takama da shi ya watse amma lokacin da kuka zo ku kai union to duk wata litifi kuna iya koyi ba haka bane amma in ku kadai ne indibiyar ku ce za ku wata litifi ba ku iya yinta amma da an hadu al'umma jama'a ka samu kadin kai ka dan tsintsiya guda shi kadai bai shara ba haka bane amma daga lokacin da aka dauko wancan aka kamo wannan aka hada sai a yi mi sai kaga an share kazantar da ake so a share da haka abu mai muhimmanci a cikin al'umma shi ya zamanto a samu iniyo a samu hadin kai tare da su ya Allah ka kara hada kawo nan al'umman musulmi jama'a ba abin da ya kadin kai dadi Allah ka kara hada kawo nan to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace babu laifi aw sadiqikum ko kuma abokin ku ka ci abinci gidan aboki kamar tukar ya yarda maka malum suka ce matukar nan akwai yarda dole sai in ya yarda maka abokin ya yarda da kai wanda ko yayi bulaguru kana iya kula ka zamanto amini akan iyallansa to babu laifi amma da izini sai na cikin gidan ka ci abinci aw laysa alaykum junahun Allah ya ce dukkanin wa'annan abubuwan da wa'annan mutane babu laifi dan ku ci a gidajen su Allah ya ce an ta'kulu jami'an aw ashtata ku ci daban-daban ku ci abincinku daban a sa maka cikin asat wanda asat ke samu zonan duka in za a raba abinci kowa ya mai falaki shi daban Allah ya ce ba laihi bane au ashtata ko kuma a jami'an mutum gaba daya au ashtata ko kuma ayi daban-daban wannan aka ce sahabbai sun kasance radiyallahu ta'ala anhum wa arda mutum idan aka yi masa abinci yana kyama yana ganin laifi shi kadai ya zo da ya ci abinci shi kadai dole sai yayi nemo wanda za su ci abinci wannan tarin kadibi abinci da za a dauka mutum a gida ne sahabbai amma ba zai iya ci ba shi kadai sai ya nemo wanda za su taye shi cin abincin Allahu akbar kaga bayon Allah masu son juna mu yanzu kaga an kai maka wata dagiya ma to ba asar da bata da amfani sai kaga mutum zai ci kaji da komai da azumin nan ba zai tura maka ba amma da yayi a matsayin gurji ranar tura maka akai ga yana koyi da Allah sai dawa radda yayi abincin mai dadi ba za a iya tura maka ba amma abin da aka san kana iya ka sai shi sai ya ga shine za a tura maka to sahabbai sun kasance mutum shi kadai wato yana ganin laifin cin abinci ya ci shi kadai to Allah ya ce babu lahi an ta'kulu jami'an ku ci zauna wuri guda ku ci abincin gaba daya au ashtata ko kuma kowa ya ci daban-daban Allah ce fa idza dakhaltum buyutan idan kuka shiga cikin wani gida sai Allah ya kashi asira na kira fatan wani gida sai Allah ya kashi ba san kowani ko ma wani gida kenan Allah ce fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wani gida ba sai kun shiga ba nan an kafi limali ne amma ana nuye shi nan daga ba in za ku kenan Allah ce fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wani gida gidan ka ne gidan abokin ka ne gidan baban ka ne gidan kanin ka ne gidan ko gidan ko ma waye Allah ce fasallimu ala anfusikum ko ku yi sallama akan kawunanku ku yi sallama wa kawunanku jama'a muna fahimta idan zaka shiga gida ko da gidanka ne to bai halitta ka shiga sai ka yi sallama haka malamai suka ce saboda ita sallama nan ka zo ka yi sallama bakin kohar gida yana kore shedanu dake da kowannen gida shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cikin abin da ya karantar da mu ya nuna mana idan zaka shiga cikin gida lokacin ka zo bakin kofar gidanka kai addu'a بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا da sunan Allah muka fita da sunan Allah zamu shiga kuma da ubangijinmu Allah mu dauki saki muka dogara sai kai assalamu alaikum to lokacin da mutun yazo ya karanta wannan addu'a yayin sallama idan aka karba maka daga ciki manzo Allah ce idan ka zo kafin ka zo gidan kohar gidanka wasu shaydanu miyagun aljannu ɗan ta'adda ɗan fashi da makami cikin aljannu ka san ko cikin aljannu akwai ɗan fashi da makami to ɗan fashi da makamin aljannu suna nan suna jiran waton ka shigo su samu wurin cin abinci idan ka zo baka yi azkara baka yi addu'a ba karanta wannan addu'a ba kun baka yi sallama ba sai ka ji shugaban shedan da ke bakin kohar gidan mutum ya ce kai yo ba da lamun samu wurin cin abinci yo za mu baje kolin mu a cikin wannan gida amma daga lokacin da kai wannan addu'a ka shi kai sallama to sai su ce babu abincin dare gare mu ba mu da abinci a wannan gida kuma ba mu da wurin kwana idan mutum bai wannan addu'a ba ya shiga yana shiga to za su dinga tsawata mashi duk wani abu wanda yake muna na matar shi kana shiga sai a ce ka amma sai su sa maka a zuciya amma yari nan ta rina ka wai matar ka ce amma yari nan ta rina ka yanzu kai ta zauna hawara ka bata wanke maka kaya ba a ce hawara haka bata kare abinci ba ga hainan mata bari miya tako ne ta shi tayi kaza sai duk wani laifi buta babu ruwa buta ayi kaza sai kana ta ganin ayyuka gashi nan aibin ta gashi nan masu yawa wannan muke kawo nan rashin karanta azkar daga yan uwa sai mu yi kokari mu rike azkar Allah ya taimake mu sai Allah ya fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba watan ku yi gaisuwa wa kawunanku ku yi gaisuwa shine ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a muna fahimta Allah ya ce fasallimu ala anfusikum daga ku yi gaisuwa wa kawunanku tahiyatan wata irin gaisuwa ce special daga Allah subhanahu wa ta'ala dan daga sama Allah subhanahu wa ta'ala watan ya sanya ƴaƴan annabi adam watan su dinga kaga yin wannan gaisu Allah ce tahiyatan min indillah daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala take sadakum mubarakatan mai tarin albarka ce akwai albarkoki da yawa cikin wannan gaisun sannan kuma tayyiba ga ta tsarkakakkat gaisuwa ce ma'ana assalamu alaikum shine amincin Allah ya tabbata gare ku jama'a ko da bai son amincin Allah ba wanda bai son amincin Allah subhanahu wataala idan ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kuma lada goma gare ka idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullah. Lada 20 amincin Allah ya tabbata gare ku da kuma rahmar Allah subhanahu wataala. Duk wata tausayin da rahmar Allah ta tabbata a gare ku, addu'a ce kake wa kawunanku. Shi sai ce fasallimu ala anfusikum tahiyatan. Kuwa kawunanku gaisuwa. Idan kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lada 30 za a baka. Kuma shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sai cewa haqqul muslimu ala muslim 50. Haqqin musulmi akan musulmi guda biyar ne. Daga a wata riwaya haqqul muslimu ala muslim 60. Haqqin musulmi akan musulmi guda 6 ne. Fa zakara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam raddu salam. Cikin wannan haqqin musulmi sai manzon Allah ya ce idan musulmi maka gaisuwa shine ka amsa masa. Haqqi ne akan dukkanin musulmi idan ya gaida ka ka karba masa gaisuwa. To kuma yana da cikin alamun tashin alkiyama hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa za ka ga a dinga kebance gaisuwa da wanda mutun ya sani daga cikin alamun tashin alkiyama. Yanzu ko da ka biyo saman mashin inda baka san mutane ba kai musu gaisuwa ba haka bane, wannan alama ce ta tashin alkiyama. To shine Allah ya ce watan kuwa kai wannan ku gaisuwa daga wajen Allah subhanahu wataala wazaki mubarakata mai tarin albarka ce, sannan kuma tayyiba dadadar gaisuwa ce, kaga galada, sannan kuma gashi ka dace da sunna ta shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sai Allah ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayat lakumul ayati, kamar hakan gani dai Allah subhanahu wataala yake bayyana muku ayoyin sa cikin wannan sura. Tun farkon sura mun lura kamu ne ash-shar'iyya Allah subhanahu wa ta'ala yake ta karantar da mu da su, wato domin mu hankalta mu gane abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuhi da mu dan mu aikata mu barranta a nan duniya mu samu dacewar shiga aljanna a gobe alkiyama. Sai Allah ya ce
innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh. Inna alladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billah, sani dai masu imani wa'anda ake kira mai imani inji Allah. Allah ya ce su ne wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, kuma suka yi imani da manzon Allah. Jama'a masu imani shine wa'anda suke biyar karantarwar Allah, suke tabbaka shara'i'illahi subhanahu wa ta'ala, shari'o'in Allah madaukake sarki, sannan kuma suke kokarin ittiba'i sunnati nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, suke kokarin biyar sunnar manzon Allah. To Allah ce su ne masu imani innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Sala ce wa idza kanu ma'ahu, masu imani na gaske, ana manihin da masahaban manzon Allah tabbas radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'i, idan wani al'amari ya tara su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ana zaune a fadar manzon Allah, an tattaru sahabbai, ana shawara ko ana shirin tahiya jihadi ko wani makamancin abu da zai kawo ci gaba a cikin addinin musulunci, wannan shikin na maka cewa matsayinka na jagora ana buƙatar ka dinga zauna da talakawanka kana yin shawara. ka dinga zamawa da talakawanka kana yin shawara, wannan shi zai taimaka maka kuma shi zai saka ya dacewa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Gashi dai wannan ayar ta alqur'ani ta nuna mana manzon Allah yake zaunawa da sahabbai wato su tattauna akan sha'ani na addinin musulunci. Sai Allah ce wa idza kanu ma'ahu, idan suka kasance tare da manzon Allah ala amri akan wani al'amari jami'in da ya tara su, ana buƙatar aje a tallafa ma wani, ko ana buƙatar a je a yi jihadi, ko ana buƙatar a yi wani aiki na addinin musulunci, Allah ce lam yazhabu, su sahabbai ba wanda yake tashi, ba wanda yake tafiya zuwa da wata biyan buƙatar tashi, hatta yasta'zinu, har sai sun nemi iznin manzon Allah. Allahu akbar. Sahabban manzon Allah idan ana shura aka tattaru a fadar manzon Allah, da Allah ce washawirhum fil amri, kai shawara da sahabbai cikin lamarin rayuwa na addinin musulunci, duk abin da ya shafi addinin musulunci, manzo Allah ka dinga neman shawarar sahabbanka. Duk abin da za ka yi kada ka yanke kai kadai, ka zaunar da su ka tambaye su shawara. Ka dibi yakin Ahzab da aka yi, za a fita ghazwatul Ahzab, sai da manzo Allah ya tambaye su ya za a yi, suka ba manzo Allah shawara kuma aka ci nasara akan abin da ake bukata. Shi duk abin da ake shawara cikin sa ba a wahala a rayuwa, kaga mutum na ta wahala to akwai matsala, ka dinga shawara, yana buƙatar ka samu mashawarci wanda zai dinga baka shawara a rayuwa. Kuma ka ji tsoron Allah in ya baka shawara, in ta yi daidai kar ka zama mutum ka so da yawa, mutum zai kawo maka shawara ta abin da ya shafi rayuwarsa, amma tsakani da Allah za ka gaya mai abin da kake hangi a kansa, to shi kawai sai ya shiga tun da dai ya yi mail akan abin da yake so aikata, kawai shawara ta ka ba wanda, sai in ta lalace kuma sai ya dawo wajenka, to wannan ba shawara ba ce. To Allah ya ce su sahabbai idan suka kasance akan wani al'amari wanda sun taru ana buƙatar cigaban addinin musulunci, lam yazhabu, ba sa tashi. Kaga lam harfu nafi ce wanda take korewa a baya, ba su taɓa tashi ba, inji Allah subhanahu wataala, lam yazhabu, ba su taɓa tashi ba. Hatta yasta'zinu, har sai su roƙi, har sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko da kuma manzon Allah yake kwana cikin wani aiki na ibada, aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna son su nemi izini, to sai mutum ne daga hannunsa cikin masallaci, sai manzon Allah ya ba shi izini ba tare da kowa ya zari ya tambaye manzon Allah ba. Amma mu yanzu ya muke da an ce za a yi wani zama na addini, kowa uzuri gare shi, kowa uzuri gare shi. Amma in zama ne na kasuwanci na a samu kuɗi, to kowa zai kashe dashi aiki. Amma sha'anin addini to kowa ma'azur, kowa uzuri. Sai kaga mun fifita harkokin rayuwarmu akan sha'anin addini. Shi kuma abin da ake da bukata, kullun tuqaddamu almaslaha al'ama ala alkhasa. Malama usul suka ce ana gabatar da maslaha ta al'umma gaba daya akan maslaha kai kanka. Idan abin shahi al'umma ce, to ya zan wajibi ka bada lokacinka, ka ajiye naka na kai kadai. Allah ya samu dace. Sai Allah ce innal ladhina yasta'dhunuka, lalle tabbas wa'in suke neman izininka ya manzon Allah idan ana zaune ana cikin shawarwari na addini, to ulaika humul ladhina ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli, tabbas wa'innan sune wanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, mutukar imani, abinda ake cewa imani, ghayatul iman. Ka san imani mataki mataki ne, shi al-imanu yazidu wa yanqus, imani yake karuwa kuma imani yake raguwa, yazidu bi ziyaratil a'mal wa yanqus bi nuqsanil amali. Imani yake karuwa da ƙarin aiki, daga lokacin da kika zamanto kina karanta alqur'ani dare da rana, wallahi ki lura ke kanki zaki ji kina jin wani ƙarfi a jikinki, kike jin wannan ƙarfin a jikin, haka ƙarfin imani yake karuwa. Jama'a mu kwatanta yanzu kamar portable wannan, sai ka dauka dora mega kana kai connecti, daga lokacin da ka zamanto kana connecti ya aka dan jima, kaga battery mizashi zai dan sauko ko yana sauka ƙasa, yana sauka ƙasa. Idan baka sa charge ba, me yake har a kai lokacin zaka ji ana ce maka battery stable ko haka, sakai time ya mutu kwata kwata ko, to haka. Amma idan ka sa charge ba, sai ga yana ta ƙara kuma a kai inda za a ce maka ta kai 100%, to haka imani yake ƙaruwa lokacin da kake ƙara ayyuka na alkhairi, ziyara marar lahiya, ziyara ƴan uwa musulmi, kyautatawa mai gida, tarbiyantar da iyali, karatun alqur'ani, yawan istighfari, ayyukan duk alkhairi na ƙara imani. Kuma imani yana raguwa ne daga cikin abin da ke rage ni, yana raguwa da aikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da mutum ya zamanto yana sabon Allah, to imani yake raguwa. Akwai lokacin sai a kai da mutum bai kwatanta da imani a rayuwa. Allah ya kare mu. to Allah ce ulaika humul ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli wa innan sunne suka yi imani da Allah mutakar imani fa inista'dhanuka li ba'di sha'nihim ya shugaban halitta Allah sai kira manzon Allah yace manzon Allah idan suka roki suka nemi izininka idan mutun ya kawo bukata da wani sha'ani na rayuwarsa idan suka roke ka suna bukata su je su gabatar da wani abu na rayuwa to Allah ce fa adhal liman shi'ta minhum kaiwa wanda kaga dama izini daga cikin su wanda kaga dama kai mai izini wastaghfir lahumullah sabai kuma ka roka musu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jinkai Allah ya ce idan suka roki suka nemi izini akan za su je ana cikin meeting ana cikin shawarwari na cigaban addinin Allah sai ɗaya daga cikin sahabbai ko wasu daga cikin sahabbai suka roke suka nemi izini akan su da ta bukata su ta rayuwa to Allah ya ce ka ba wanda kaga dama izini sannan kuma ka roƙa musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a ƙarshe inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne ko mai jin sai Allah ya ce
la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da
na'am
qad ya'lamu الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
الله يتي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم الله يتي لا تجعلوا دعاء الرسول معلومة تفسير سني سابان وجفصر ونن آية zuwa kauli guda biyu kauli na farin suka ce la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya yadda kuke kiran shugaban halitta ka du'a'i ba'dukum ba'da bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar da kake kiran dan uwanka kada zaman to siga da kuma usulumin da ka kira manzon Allah ya zaman to irin usulumin da zaka kira abokinka jama'a muna fahimta ya zaman to akwai girmamawa wajen kiran shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam kana karanta hadisan manzon Allah dukkanin sahabbai idan mutun zai wa manzon Allah magana bai kira shi da sunan shi kai tsaye kai hatta Allah subhanahu wataala bai taba kira manzon Allah da sunan shi ce ya Muhammadu babu duka alqur'ani babu jama'a muna fahimta dan girmama shugaban halitta Allah ce la taj'alu du'a annabi du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku sanya yadda kuke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman to irin yadda kuke kiran watan kananka ko wanka ko kuma abokinka jama'a muna fahimta wasu kace a la taj'alu kamar shi yasa Allah subhanahu wataala watan ya kira alqur'ani Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ko watan kada ku daga sautin ku akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi na farin in zaka kira shi to sunan shi kake fito kiri-kiri haka ka kira in kaga mutun ya kira an kira Muhammad cikin hadisi to kafiri ne ba musulmi bane amma duk musulmi idan mutun yazo kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai kira salami bai kira sa da sunan sai dai kira shi da rasulullah jama'a muna fahimta Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah ta kasance idan tana kiran manzon tana kira shi da Abul Qasim Abul Qasim har rantsuwa za ta rantsi da in za ta rantsi take cewa tana na rantsi da ubangijin Abul Qasim amma rar da kuma ranta ya bace zaman to irin kasan na mata haka to kuma sai ta koma ta rantsi da ubangijin annabi Ibrahim ubangiji kuma guda ne to shine Allah ya ce la taj'alu du'a'akum ai du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku sanya yadda kuke kiran manzon Allah kana aboki kai ka kira shi kware da sauki kware Allah ta kai wannan to sai Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kada ku daga sautin ku akan sautin wa akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan kuka wani an tahbata a'malukum to aikin ku zai baci malan nabi suka ce kashe magana ta bi Allah da Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da suka ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi ayya fa inda su ay la ta'taqidu anna du'a'ahu ala ghayrihi ka du'a'i ghayrihi, kar ku tsammanin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar addu'ar ɗaya daga cikin ku. Jama'a wannan faita, kada ku zaton yadda idan kai addu'a to haka idan manzon Allah yayi addu'a take, addu'ar manzon Allah ta fi taka ƙarfi. Ba shakka idan annabin Allah ya daga hannu ya roki Allah, Allah yana karba. Jama'a muna fahimta, idan manzon Allah ya daga hannu ya roki Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala yana karba. Amma kai kuma sai akwai usuli biyu, duk da yau mun saki asalib kuma hanyoyi na addu'a. To ga wani shi lokaci an je yaki aka cire masa ijiya, ko manzon Allah ya addu'a ta koma. Karama ce ta shugaban halitta annabi, mu'jizat ce wanda Allah ya bashi. To Allah ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai bainakum ka du'ai bain ba'dukum ba'da, kada ku sanya addu'ar manzon Allah kamar addu'ar ɗaya daga cikin ku ne. Fa inna du'a'ahu mustajabun, domin addu'ar manzon Allah karɓaɓɓiya ce. Idan annabi ya addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala kai tsira yana karɓa. Fahdhiru an yad'u alaykum, to ku kiyaye ku taka tsantsar kar manzon Allah ya muku addu'a. Fatuhiliku, idan manzon Allah ya muku addu'a to kun halaka. Wannan shine iya fa intar ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu da kuma al-Hasan al-Basri. Sai Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza, hakikan Allah subhanahu wa ta'ala ya san daga cikin ku wanda kuke tare da manzon Allah wa'inda suke sullacewa. Ana zai ga mutum tasallala bi ma'ana ayyaye kaga ya dan nima ya bace. Jama'a muna fahimta, akwai wanda cikin munafikai idan aka zo ana zaune sai gansu da guda-guda ana tashi ana tasalluli ana keɓancewa ana fita. Allah ce kuma liwazan, wato ana yin ni abin a ɓoye ake yi shi. Sai Allah ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda suke yi wannan. Sai Allah ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, tabbas waɗanda suke ƙoƙarin kaucewa sunnar manzon Allah suke sa'a umarnin manzon Allah. Allah ce to falyahdharu, wallahi su kiyaye. A ce maka manzon Allah ya ce ga yadda za a yi, ka ce a'a ba haka nan ba. Allah ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, masu saɓa umarnin manzon Allah. Allah ce to su kiyaye hannunsu mai sanda. Injiwa inji Allah subhanahu wa ta'ala, mi zai faru? An tusibahum fitna, wata fitina tana iya samuwarsu, wani fitina tana iya samuwarsu a cikin zukatansu na kafirci ko kuma na bid'anci. Sai mutum ya samu wata fitina a ta rayuwa. Aw yusibahum azabun alim, ko wata azaba mai raɗaɗi tun nan duniya ta same su, tun nan duniya su zama tun kaskantattu, ko a kashe su ko kuma a yi musu haddi da sauransu, kamar da Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗi. Da haka ƴan uwa, saba umarnin manzon Allah yana kawo fashi a rayuwa. Idan kana son cin nasara, aka ce maka ga abinda manzon Allah ya baka shawara a ciki, to wallahi ka bi shawaran manzon Allah. Lokacin da aka tafi yakin Uhud, manzon Allah ba tsoron mutunsa ba ya saman duti ba, ya sanya Ja'far ya zamanto ya kula da su jagora. Sai ya ce manzon Allah ya ce musu duk halin da ake ciki, in muke da nasara, in kuma an ci nasara a kanmu ne, kada ku sauko sai ina muku izini. Annabi da aka zo yakin aka tsara yayi kalasma, ka gane musulunci shine kawo order a rayuwa, Islam shine kawo order a rayuwa. Annabi ya tsara sahabbai mutum 70 sojoji kowanne da mashi, yace su hau saman dutsen Uhud, kar su sauko sai in ya ba su izini. Idan koda sun ga ana cin su da yaki ko kuma su ke ci da yaki, ganima ta samu, kada wanda ya sauko sai manzo Allah ya ba da izini. Aka gumza da kafirai da musulmi ana ta yaki, har ta kai inda an ci karfin kafirai sun fara gudu suna jefar da dukiyoyinsu. Sai sahabban da ke saman dutse Allah ya gafarta musu, Allah ya riga ya gafarta musu. Sai suka ga ganima ta samu, sai suka ce kai kada fa a kwashi a bar mu, mu je mu kwashi ganima. Ja'far ya ce musu manka kun ji abinda manzon Allah ya ce kar ku sauka har manzon Allah ya bada izini? Suka ce kai ana ganima kana zancan wani a sauka, ai mun riga mu ci yaki. Wasu daga cikin suka sauko, wannan sauka da ta yi sa'a umarnin manzon Allah sai kawo aka ci su da yaki. Sai ga Khalid bin Walid, Allah ya gafarta masa tun kafin ya musulunta, sai ya lura cewa musulmin da ke cikin saman dutse sun sauko, sai ya musu kewaye aka musu zama ba su kai gashi an ci musulmi da yaki. Aka kashe wanda aka kashe. Jama'a me ya kawo wannan? Sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala shi salati fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Sa umarnin Allah to su kiyaye, in ba haka ba wata fitina za ta same su ko kuma wata azaba mai rari, kamar irin wannan lokaci da muke rayuwa a kansa. Shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar da mu, idza ja'akum man tarawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idan aka zo tambayar ɗiyarka aure, ta kai aure yariya, ta kai aure, aka zo tambayar aurenta, sai kai da addinin wanda ya zo, masha Allah gashi mutum ne da kamun kai, musulunci dai gwargwadon hali, ya yi karatun kore jahilci, ya kuma ga aƙida ta girki, sannan kuma wa irdihi, kuma kare da mutuncinsa, yana da iya abin da zai iya riƙita, shi da sana'a ba ɗan zaman kashe wando ba ne, ɗan zaman runwa ta nan warana ta kusa su ƙara gurgusowa, a'a yana sana'a yi mazalati fazawwijuhu ku auren masa. Sai ce wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, idan kuka iya to wata fitina ce da kuma banna mai girma za ta mi za ta abku. To sai aka zo tambayar auren diyar mutun, kuma gashi duka wa'annan sharuɗan ya cika, kuma sai saboda wani abu hadafin na rayuwarsa sai ya kiya, to wallahi kaga abinda Allah zai yi. Da an sa umarnin manzo Allah sai an wahala a rayuwa. Allah ya sa mu dace. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Allah ya ce a gaba,
ala inna lillahi ma fis samawati wal ard,
na'am,
qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Allah yace ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ala ku saurara, inna lillahi tab bas lillahi na Allah ne, ma fis samawati wa ma fil ard, jami'i makhluqati allati fil ard wa ma bainal ard wa jami'il makhluqati allati fil ard. Allah ce ku saurara ku ji, duk abinda ke cikin sammai da kuma duk abinda ke cikin kasai da kuma abinda ke tsakanin sama da kasa, Allah ce ku saurara na Allah ne. Jama'a muna fahimta, sama tawaye ta Allah ce, rana tawaye ta Allah ce, wata nawaye na Allah ne, ɗiyan annabi Adam muke takawa, mu nawaye, ƙasawa muke takawa, ruwanwa muke shaka, muke sha, istawa muke shaka, arzikinwa muke ci, na Allah ne. Allah ce ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, na Allah ne duk abinda ke cikin sammai da ƙasa, duk abinda ke cikin sama da ƙasa, Allah ce na Allah ne. Akwai wanda ke da ja? Babu. Iya abin da kake da shi, iya bakin naka gidan shi ba, kai da kanka kuma mallakin Allah subhanahu wataala ne. Wanda Allah ya turo maka mala'ikan mutuwa ya kabira ka, babu wanda isa ya taru ya ci baka zuwa, ko kuma akwai wanda isa? Billahi lazi duk yawan gardakin ka, duk yawan gardakin in su tuka tawa a ce duk gardakin ka ne. Radda mala'ikan mutuwa ya zo doka rayuka, wallahi duk aikin banza ne, saboda kai na Allah ne. Allah ya yi ka, suna gani kiri-kiri za a taida kai, an taida kai wallahi, kuma su yi doka duk yawan diyanka, kuma duk yawan diyanka. Wallahi radda Allah ya ce zaka mutu, babu wanda isa kiɗin, babu wanda isa ya ce baba ga rayuwa ta kika tsaya, babu shi balma in ga abin matsi, Allah Allah kake a mutu ka a gadi, ba ka bane? In Allah zaka da dan abin matsi, to Allah da an ga dan kwanta, wallahi akwai addu'a yake ma uban shi, wato shi dai ya gadi duk yau uban nawa muka gani cikin garin nan. In kuɗi gare ka, kuma kuɗin ka ba su hana maka tahiya mu lahira, ba su hanawa. In mulki ne shi ma bai hana maka tahiya lahira, kai ka tahi. Allah ya ce ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ku saurara, na Allah ne duk abin da yake cikin sammai da ƙasai, kiyawu da kike taƙama da shi na Allah subhanahu wa ta'ala ne, shi Allah shi ya baki shi, in ya gara ma kuma sai ya karbe. Sai Allah ce qad ya'lamu ma antum alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kuke watan akan sa, duk abin da kuke akan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. wa yawma turja'una ilayhi. Ai Allah subhanahu wataala ya san irin aiki da kuke aikatawa a doron kasa. Jama'a duk abinda muke aikatawa a rayuwa Allah subhanahu wataala ya sani. A cikin ilimin Allah, Allah ya san da cewa tabbas akwai wasu bayin Allah suna nan suna sauraron wa'azi, wani kuma suna ta shira karuwanci duk da ana azumi, wani yana can sabon Allah yake, wani yana can kallon balo yake, wani yana can zina yake, wani yana can shan giya yake, wani yana can kaza. Duk abinda kuke aikatawa Allah subhanahu wataala ya sani. Yanzu aka wata tana cin biji ta mutunci, Allah ya sani. Cikin ilimin Allah wani alimun ne, Allah ya san da wannan. Sai Allah yake cewa wa yawma turja'una ilayhi, kuma ranar da za ku kuma wajen Allah subhanahu wataala, to ranar ne Allah subhanahu wataala fayunabbi'ukum bima amilu, min fayunabbi'uhum bima amilu. Allah subhanahu wataala zai ba kowa labarin da ya aikata, aikin da ka aikata a duniya Allah subhanahu wataala zai baka labari. Wannan aikin jalilun ne, kai aiki mai girma, au haqir ko kuma walaqadaccen aiki ne, aiki ba kai komai bane, saghirun karami ne, au kabir ko kuma babba ne. To Allah ya ce yunabba ul insani yawma idhin bima qaddama wa akhar, zamu ba dan annabi adam labari game da abin da ya gabatar na rayuwarsa da ma abin da ya jinkita so ya aikata bai ba. Allah duka zamu bashi labari. A wata aya Allah ya ce wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah ce za a dora littafi, da mutum da littafi zai zo da littafi, ka zo da littafi ka imi alkiyama, za a kawo maka video kin kanka kai ne kai kazan. To Allah ya ce zaka ga mujrimin suka yi laifi a duniya suna cewa mali hadal kitab, wai me ya samu wannan littafi nawa, walam qadar ma hisabi, ni wanga hisabi ba ban gane shi ba, kamar lakol ne ai composition ka zaka darne kana bada labari, baka bada labari. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha, wanda bai barin babban laifi karami da babba duka sai ya bayyana. Yanzu shikenan dan kaza da dai Allah ya rubuta, mai gida yayi ajiya na gudda ko kuma dan nayi mai kaza nayi kaza, shikenan har dan rubuta bar ya shiga hora ba, dan mahaifiyata ta shi kaza na kiya an rubuta. Mali hadal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha, ko me ya kidaye yayi resan sai su malaikun Allah suna nan ba sa barci, ba sa kwa, ba sa tun ba sa tahiya pause, kaga yayi bukatar pause, amma malaiku ba su bukatar pause, su kullun cikin aiki suke, kullun cikin aiki suke. In kaga sun kwanta sun tsaya rubutun aikin, aikin ka to kai barci ne kenan. Annabi ce rufi'atul aqlamu an thalasin, an dage alqalami akan mutane guda uku, wanda yake barci sai ya falka, da kuma wanda yake watan as-sabi hatta yablugh, yaro sai ya balaga, in kana karami baka da alqalami, sannan kuma wal majnun, da kuma mara lafiya na rashin hankali sai lokacin da ya warke. Manzo Allah ya ce an dage musu alqalami, su wannan ba a rubuta musu, in kana barci an doke alqalaminka, amma muddin kana falke to kullun cike rubutawa suke. Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran, za su iske abinda suka aikata halarce, wala yadhlimu rabbuka ahada, kuma ubangijinka bai kasance wanda zai zalunci kowa ba. A wata aya Allah ya ce wa yawma turja'una ilayhi e fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli shay'in alim, kashin suratul nur kenan. Allah ya ce ranar za ku kuma wajen Allah subhanahu wataala, ga masu kuɗi, ga talakawa, ga mulki, masu mulki, ga wanda aka mulka, ga yan boko, ga manoma, kowa da kowa an ta wajen Allah. Billahi la zidu turancin ka, wallahi kai in kai kai kowa ralikin air ba ta aiki wajen Allah subhanahu wataala, da aikin banza ce e kai komi, in ka in kai ne in kai ka kirkoro rasin kare na rasin kare kike ba ta aiki, kai kai ka anan duniya, amma gaban Allah za zance Allah da rasin bawon Allah da rasin kare, wato dai zan girma wanda bawon Allah da shi, abinda Allah zai tambaye ka shine abinda ya turo ka dan kai shi e nan ka sha dai zan girma wanda kai kawai a duniya, amma a gobe kiyama ba ta aiki. Allah ce zai ba kowa labarin aikin da ya aikata, ana jarabawa kai sata amsa, sai Allah ya bada, dan babu wanda ya gani sai Allah ya bada labari, kashi ai ana jarabawa kai sata amsa, sai Allah yake dukirkiri ya nuna maka. Allah ce ba haka bane, kace tabbas sai Allah dini. Allah ce wallahu bikulli shay'in alim, Allah subhanahu wataala akan dukkan gwanin komi alimin masani duk abinda muke aikatawa Allah subhanahu wataala watan masani ne akan duk abinda muke aikatawa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a ƙarshe ɗan uwa ajiya wannan ƙasa ta mu mai albarka watan an samu raguwa ta sojojin ƙasar mu da ɗan ta'adda suka kai mafarmaki ta haƙa musu nakiya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum 28 saka ne ko 29 rasuwa to muna addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan su kuma ya ƙara kare ƙasar mu jama'a wannan ƙasa tana da buƙatar addu'a dukkanin musulmi kada mu manta duk lokacin da muka zo shan ruwa to occasion ce muka samu ta mu roki Allah subhanahu wa ta'ala mu roki Allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya wa'annan jami'an tsaron namu muna kwanci gida suna tsare da mu to mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su muna roƙon Allah ya kare mu da mu da su baki daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa rayuwar mu na tasu albarka sannan kuma Allah ya sa suna yi dan Allah muna kira da dukkanin wanda yake saye da waton info na teni na gwamnati to yaji tsoron Allah ya sa ikhlasi ya rike Allah subhanahu wa ta'ala in kai wannan shi Allah zai taimaka maka a rayuwa a cikin aikin da kake yi dan haka kasan mu da tana buƙatar addu'a dukkanin musulmi maza da mata idan mun je sharuwa kada mu manta mu dinga sa kasan mu addu'a sannan kuma kai Allah ya ƙara zuba da mu lafiya dan ba abin da yake kwanciyar hankali zama lafiya ba abin da yake kwanciyar hankali dadi a kasa kasa idan ta zama to babu kwanciyar hankali to akwai matsala ba za mu samu mu zo mu sana balantana mu karanta alqur'ani to kaga duk shi wannan ya kawo wannan daga Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu sannan kuma na roƙon Allah ya sa su yi shahada idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.